Pizza. Laugh all night till you pass out. The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Binta Sulemaniya da ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ne yau Laraba 27 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hanifa ba mukanin labarai.
Akalla mutane hudu ne suka mutu a yau Laraba bayan wata girgizar kasa mai karfi da ta auku a arewacin kasar Philippines. Dakarun Ukraine sun kai hari kan wata gada mai muhimmanci a kudancin kasar ta hanyar amfani da makaman ruka da Amurka ta samar musu. Gwamnatin Philippines ta soke yarjejeniyar sayan jiragen jigila na soji masu saukar ungulu kiran Russia guda 16 saboda fargabar yiwuwar Amurka ta kakaba musu takunkumi.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa kungiyar kwadagon Najeriya ta buƙaci gwamnatin kasar da ta gaggauta wajen shawo kan matsalar yajin aikin malaman jami'o'i da aka kwashi sama da watanni 5 ana yi. Har ila yau a Najeriya za ku ji cewa yayin da wa'adin ranar 31 ga watan Yuli na rajistan katin zaɓe na dindindin wato PVC ke ƙara matsowa. Gwamnan jihar Lagos Mr. Babajide Shanwo Olu ya amince da wa'adin kwanaki hudu na hutu ga ma'aikatar a jihar domin ma'aikatan kasar ma'aikata a jihar kasar a jihar domin su samu katin zaɓe. Haka kuma gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufa'i ya amince wa 'yan jiharsa hutun kwanaki uku. Sannan kuma muna tafa da shirin arewa a yau wanda Nasir Adamu El-Hikaya ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu ga Hanifa da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya. Akalla mutane hudu ne suka mutu a yau Laraba bayan wata girgizar kasa mai karfi da ta auku a arewacin kasar Philippines. Hukumar binciken yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce lardin Abra dake babban tsibirin Luzon ya kasance cibiyar girgizar kasa mai karfin awa 7 wadda ta auku daga can karkashin kasa mai zurfin kilomita 10. Hukumomin kasar Philippines sun ce akalla mutane 40 ne suka jikkata a wannan bala'in. Hukumomin dai sun ce gine-gine da dama sun ruguje ko kuma sun lalace sosai a fadin lardin Abra. Hotunan da matamakiyar gwamna Abra Joy Burness ta wallafa a shafinta na Facebook sun nuna mazauna wurin da ma'aikatan da ke tsaye a wajen wani asibiti da wani babban rami a gaban ginin. An ji girgizar kasa daga nesa a babban birnin kasar Manila mai tazarar kilomita 300 kudu da yankin. Dakarun Ukraine sun kai hari kan wata gada mai mahimmanci a kudancin kasar ta hanyar amfani da makaman roka da Amurka ta samar masu a cewar wani jami'in kasar Russia. An rufe gadar ta Antonivsky da ke ratsa kogin Dnipro a yau Laraba bayan harin na Ukraine. Kirill Stremosov, mataimakin shugaban gwamnatin da Russia ta nada na yankin Kherson, ya ce gadar tana nan a tsaye bayan harin na yammacin jiya Talata, amma titin na cike da ramuka. Stremosov ya ce dakarun Ukraine sun yi amfani da na'urar roka mai suna High Mobility Artillery Rocket System HIMARS wajen kaddamar da harin. Gadar dai wata babbar mahada ce da ke baiwa Russia damar samar da dakarunta da ke kudancin Ukraine kayan aiki da na bukata. Gwamnatin Philippines ta soke yarjejeniyar sayan jiragen jigila na soji masu saukar ungulu kiran Russia guda 16 saboda fargabar yiwuwar Amurka ta kakaba musu takunkumi, in ji jami'an kasar Philippines. Tsohon sakataren tsaro Delphi Lorenzana ya ce da daren jiya Talata ya soke yarjejeniyar dala biliyan 12.7 ta peso. Dala miliyan 227 kenan don sayan jirage masu saukar ungulu na MI-17 a watan da ya gabata.
To nan ba da jimawa ba Hanifa za ta kawo mana karshen labarin duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, kungiyar kwadugon Najeriya ta buƙaci gwamnatin kasar da ta gaggauta wajen shawo kan matsalar yajin aikin malaman jami'o'i da aka kwashe sama da watanni biyar ana yi. Hakan na zuwa ne yayin da aka fara gudanar da zanga-zangar gargaɗi ta kwanaki biyu, wanda yau ce rana ta biyu a fadar gwamnatin kasar a Abuja. Wakilin muryar Amurka da ke Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim, ta halarci wurin zanga-zangar, ta kuma aiko mana da wannan rahoton.
Yanda 'ya'yan kungiyar kwadago a Najeriya suka yi tawaki da tattaki zuwa majalisar tarayyar kasar kenan, masu ruwa da tsaki da suka hada da kungiyoyin malaman jami'o'i, gamayyan kungiyoyin arewacin Najeriya da dai sauransu, sun jaddada mahimmancin gwamnati ta biya bukatun malaman ko ba don komai ba, don kawar da matsalolin da ka iya zuwa ya dawo kasar. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyan kungiyoyin arewa, Alhaji Nastura Ashish Sharif, da ke zama ɗaya daga cikin jigajigan da suka shiga gaba a wannan zanga-zanga ta lumana, ya ce akwai halamu gwamnati ba ta da gaskiya cikin wannan al'amari, la'akari da yanda ta buƙaci malaman da su kawo tsarin biyan su albashi kuma suka mika mata, kuma har yanzu abin na sama na ƙasa.
Tunda kuka ce da mutanen nan su kawo tsarin yanda za a dinga biyan su albashi nan, suka je suka kawo muku, kuka ce tsarin nan yayi kyau a kaso 100, yayi kyau kaso 75, kuka ce za ku taro malaman jami'a su duba, vice chancellor su duba da registrar su, kuka tara su, su kuma suka ce ma abin nan yayi kyau, tsarin ya kai 92 zuwa 92. To me yake jira ba su hannu akan wannan al'amarin ba? Kaga kuskure daga bangaren gwamnati yake. Ya kamata gwamnati ta mutunta ilimi, ta maida ilimi cewa wani abu mai muhimmanci. Amma tsarin nan yanda ake daukarsa, zamu wayi gari ƴaƴan mu sun kasa zuwa makaranta. A ce a ƙasar nan sai dai yaro ya je makarantar kuɗi ta jami'a ko politakanik. Wannan zalunci ne a ƙasar nan.
Shima Comrade Nuruddin Yusuf, mamba a kungiyar malaman jami'o'i wato SANU, rashin jihar Abuja, ya faɗi cewa
duka kungiyoyi da suke nan duk kowa mana ba saboda ba wanda ya je a yare ne abin da yake yawo. Yara mu yanzu talibe suna gida yanzu kusan wata hudu, sama da wata hudu, kuma wannan ga alama gwamnati ta shirye ta rawo wani alama rin ba. Dole ba wannan ko wannan ɗan Najeriya ma dai ko wannan ba abin alfahari ba, kuma wannan abin bakin ciki ne. A ce jami'an yanzu suna rufe yara ba su a karatu, an bar su a gida aka ne kawai.
Shugaban kungiyar ma'aikatan sufurin jiragen sama a Najeriya, Kabir Yaya Gusau, ya ce idan har gwamnati bata dauki matakin gaggawa wajen shawo kan wannan matsala ba, to sauran ma'aikatu da kungiyoyi za su dauki matakin shiga yajin aiki na gama gari.
Gashi ana bugar banditry, to kuma yaro yana zaune gida ba yake komi, shi ke sa dan abu kadan zai ji hankalin shi. To saboda ka ya kamata ko magana, saboda duk muna tare, idan aka zo ya kasance aka ce dole za a shiga, muka dan ba lokaci abu mai horo aka ce aiki ne, da na mu je ne, amma muna tsare kuma muna roko Allah ya sa shugaban kasa zai saurara kan abari abai kai wannan matsayi, ko ba na tsare shugaban kasa Buhari zai bari abai kai wannan matsayi, muna tsare insha Allah tunda mun zo zashi assembly mu kawo ƙara, muna tsare nashi assembly muna yin kiran su duka ya kawo shi da su. Kowa ya riga sa abu na gaske yanzu a abubuwa ne.
To sai dai shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Ayuba Waba ya ce ya zuwa yanzu dai sakon su ya isa ga dukkan waɗanda suka cancanta su ji.
Ina ganin sakon da muka kawo nan majalisa, wakilan mu na kasa, ina ganin sakon mu kowa ya ji shi ba tare da rashin fahimta ba. Abinda muke bukata yanzu shine ayi aikin gaggawa domin a bude ma wayannan makarantun mu, yaran mu su koma makaranta, kuma a ga cewa wannan abu ne wanda ya kamata a bashi muhimmanci, a bashi fifiko. Wata biyar yara suna gida, babu dalili mai kwakwara da zamu iya cewa shine dalilin da yasa yaran nan suna makaranta.
Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla an gaishe ki Shamsiya Hamza Ibrahim. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga Hanifa da karshen labaran duniya.
Ma'aikatar Shari'a ta Amurka tana binciken abubuwa da Donald Trump ya aikata a ci gaba da binciken manyan laifukan da take yi na yunkurin tsohon shugaban na kokarin soke kayan da ya sha a zaben 2022. Kamar yadda jaridar Washington Post ta ruwaito a ranar Talata ta ambato majiyoyi. Ma'aikatar shari'a ta yi hira da tsaffin jami'an fadar White House, ciki har da tsohon shugaban ma'aikata ga tsohon mataimakin shugaban kasa Mike Pence, wanda ya tabbatar jiya Litinin cewa ya ba da shaida gaban masu taya alkalin tarayya yanke hukunci da ke binciken harin da aka kai a fadar gwamnatin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun 2021. Da kokarin da Trump da mukarrabansa suka yi na soke shan kayansa. Masu gabatar da ƙara da ke tambayar shaidu a gaban masu taya babban alkali yanke hukunci sun yi tambaya game da tattaunawa da Trump da lauyoyinsa da wasu na kusa da shi, inji jaridar Post, inda ta ambato wasu mutane biyu da suke da masaniya kan lamarin. ‘Yan takara biyu da suka rage da ke neman maye gurbin Boris Johnson a matsayin Prime Minister Birtaniya sun yi alkawarin ɗaukar wani mataki mai tsauri kan ƙasar Sin. Tsohon babban jami'in gwamnati Rishi Sunak, wanda ya yi murabus daga gwamnatin a farkon watan, da kuma sakatariyar harkokin waje ƙasar Liz Truss a yanzu, suna fafatawa don karɓar ragamar mulki daga Boris Johnson, wanda ya sanar da murabus ɗinsa a matsayin Prime Minister a farkon wannan wata sakamakon wasu badaƙala da kuma murabus da ministoci suka yi. A wata muhawara da aka yi ta gidan talabijin na baya-bayan nan, Truss ta ce za ta ɗau mataki kan kamfanonin China kamar TikTok. Abokin hamayyarta Rishi Sunak ya kira China a matsayin barazana ta ɗaya ga tsaron cikin gida da kuma na duniya baki ɗaya.
Magaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, yayin da wa'adin ranar 31 ga watan Yuli na rajistan katin zaɓe na dindindin wato PVC ke ƙara kusantowa, Gwamnan jihar Lagos, Mr. Babajide Sanwo-Olu ya amince da wa'adin kwanaki hudu na hutu ga ma'aikata a jihar domin su samu katin zaɓe. A wata sanarwa da gwamnatin ta sanar, mai ɗauke da sa hannun shugaban ma'aikatar, Mr. Hakim Muri Okunola, ta ce kwanaki hudun ya fara aiki ne daga ranar 26 ga watan Yuli zuwa Juma'a 29 ga watan Yuli. Haka kuma gwamnan jihar Kaduna Nasir El-Rufai ya bayar da hutun kwanaki uku a jihar domin baiwa al'ummar jihar damar kammala rajistar zaɓe kafin wa'adin na ranar 31 ga watan Yuli. Mai bawa gwamna shawara na musamman kan harkokin yaɗa labarai da sadarwa, Muyiwa Adekeye, ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar ranar Talata. Daga Lagos ga wakilin muryar Amurka Babangida Jibril da ƙarin bayani.
A wata sanarwar mai dauke da sa hannun shugaban ma'aikata Mr. Hakim Muri Okunola, ta ce kwanakin hutun ya fara aiki ne daga ranar 26 ga wannan wata na Yuli zuwa Juma'a 29 ga watan Yuli, kafin wa'adin da hukumar zaɓe ta bada na masu son rajista ko zaɓe ya cika a ranar 31 ga wannan wata da muke ciki. Biyo bayan wannan sanarwa dai, su ma shugabanni da sarakunan al'umman yankin ƙasar ta Yarbawa da na arewacin Najeriya, mazauna yankin kudu maso yammacin Najeriya, sun yi kira ga al'ummomin su da su daure su je domin rajistar katin zaben, kamar da yadda Oba Oluwa na Kuta mai daraja ta ɗaya Alhaji Ahmed Adekunle Makama ya yi kira a madadin sauran sarakunan na ƙasar Yarbawa.
Sunana Kabiyesi Oluwu Kuta, sarki mai daraja ta ɗaya. Ina mai kira jama'a daga sassan ƙasar nan, musamman matasa, ku fito ku karɓi katin zabe tunda akin ku ne. Kuma in kuka karɓi katin zabe, kuna da dama na canza mulki in lokaci ya gabato. Ya ake canza mulki? In wanda yake kai kuke so da katin zabe ku za ku yi tazarce. In kuma canji kuke so da katin zabe za ku yi canji. Amma in ba katin zabe, in an ce an tsa akan social media, ai ba INEC ba sa social media, duk abin da kuka gani ya dame mu da katin zaben ku fa za ku iya canzawa. Allah ne yake kawo canji na gari, amma ku da kanku za ku taimaka kanku da kasar ku da al'umma. To ku karbi katin zabe dan a samu canji na gari.
Shi ma a bangaren sa, sarkin Fulani Shagamu kuma mataimakin shugaban Fulani ke kudancin Najeriya Alhaji Salisu Bashankai ya kira ga 'yan arewa da sauran jama'a da su hanzarta domin samun katin zaben kafin wa'adin hukumar zaben ya cika.
Ina kira ga matasan Najeriya, maza da mata, da su tashi su je su karbi wannan katin zabe. Wannan katin zabe yana da muhimmanci gwarai da gaskiya gare su, don haka kuma ina ganin za a kulle kamar zuwa daga nan zuwa ranar Litinin, don haka su gaggauta su je su karbi wannan katin zaben, don daga wannan katin zaben ne za su zabi wanda suke so, kuma za su fidda wanda za su zabi wanda ba sa so, su fidda shi daga abin wanda duk suka san wanda bai kawo ma kasa ga ci gaban kasa ko kuma ga rashin nasaran da ake fama da shi a kasa. Matasa ina kira gare su, gaggawa ku je ku karbi wannan katin zaben. Wannan katin zaben ne shine zai taimake ku ku zabi wanda kuke so, ku fidda wanda ba ka so. Don haka ne ku gaggawa ku je ku karbe shi, ne kawai maganin wannan abubuwan suke faruwa. In ku karbi katin zaben shine za ku maganin shi, amma ku je ku zauna ku ta gunaguni kuna ce kaza 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 menene, ba magana ba gunaguni, za ku je ku kona wani maganin wannan sahabin nan ba, kawai shine
wani ya kididdiga da hukumar zabe INEC ta fitar da ya nuna cewa kawai yanzu jihohin Lagos da kuma Kano ne yake kan gaba wajen samun yawan masu rajistar zabe. Labarin da ya sa kira ga sauran jihohin Najeriya da tsaye tsaye wajen rajistar masu zabe kafin wa'adi ya cika. Babangida Jibril, Murya Amurka daga Lagos.
To madalla kai da Babangida Jibril, yanzu kuma ga shirinmu na arewa a yau.
Domin arewa da hargitsi da yawan barna ba kariya.
Arewa a yau.
Masu sauraro, barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin za mu ji dalilan Sarki Muri kan umarnin da ya bayar na a yanke hukuncin ga yawa jini na wuce ga dubba Fulatinin da aka samu da satar mutane da kuma haɗa ma har da iyayensa a masarautar Tamuri. Shin bayan yara sun kammala kwas ɗin wata 6 a makarantar Minal, ina ake kai su?
Arewa zaman ta samu duhu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamfa.
Farko ga bayanin mai martaba Sarkin Muri kan wani umarni da ya bayar na yanke duk wani Bafulatani mai satar mutane har da iyayensa hukuncin gayawa jini na wuce.
Na yi amfani da abin da Allah ya ce. Allah ya ce ka yi shaidan gaskiya ko da ya shafi dan uwanka. Ni Bafulatani ne, ni uban Fulani ne. Idan suna yin abin da ba yi da kyau, wa ya kamata ya gaya musu? Ni ne. Idan kuma aka gaya musu a sanani a sauki ba su ji ba, wa ya kamata ya musu fada? Ni ne. So ai duk maganan ba abin da ya jawo wa Bafulatani daraja da mutunci illa wannan magana. Ba dogon tsari ba ne. Mun haɗa bayan na yi magana a mukamina na uba. Suka zo suka zagaye ni suka ce to me ake nufi da wannan magana. Na ce to maganan mai sauki ne. Dole ne mu musulmai ne mu bi Allah daya. Dole ne kuma in mu musulmai ne abinda Allah ya hana mu bari. Allah kuma ya hana fashi, ya hana ka dauki matan mutane ka je ka lalata da su, ya hana ba za a ce ma ya hana ba. Ba zai yadda da zalunci kowane iri ba. Don haka mu Fulani mu muka yi Shehu Dan Hodiyo, mu muka yi Sa'amadu Bello, mu muka yi Mamman Jabo. Bai kamata a ce wannan aikin dotti muna ciki ba. Don haka duk Bafulatanin da yake wannan, duk abin da ya kama zan masa. Duk aka yadda kai uba ne, to yaya geran? Nace to geran a wurin mu ne duka. Kowa ya je ya bayyana dan uwansa da ya san yana wannan mugun abu. Muka bayyana su kuma muka hada su muka sa masu rabo su tuba. Wanda ba su da rabo ba su da niyan su bari, muka kai su a hukuma. Diga nan kuma kowane Bafulatani ya dawo yana da mutunci, yana da darajarsa. In ba a yi wannan ba kuma zai kai duk wanda ya ga Bafulatani ya ga barawo kawai. To ya ga dan fashi kawai, ina mutuncin Fulatanci?
Wato Alhaji Babban Safi, da abinda watakila ake tambayar sauran kasa shine irin kalaman da kai amfani da su a lokacin sun sa mutane da yawa, watakila kamar iri na ba su fahimce ka ba cewa duk wanda aka samu yana satan bashi ba har yan uwansa da iyayensa duka za a.
To wannan kuma shine ake cewa hikima mai mulki. Idan zan kashe mutane wa zan aika ya kashe su? Ina da soja ne? Ai Fulani ne za a aika. Ai a kullum in kaga uwa ta yi sananin fada a yarinya, uwan ne tafi kowa son ta yi. So dole ne ka baiwa mutane tsoro domin su ceci kansu da abin da zai jawo musu masifan da ya fi wannan. Kuma a lissafe ba girman kai ba Allah ya bani basira na zurfin kallon abin da yawan mutane ba za su gani ba. Abin da na hanga zai zo ya same su da shi na ba su tsoro. Idan ba su bari ba, gwamnati za ta kawo soja tana ta jefa bom a kansu, bom zai zaba ne? Bom zai ce banda wannan ko wannan ne? Don haka abin da na yi farilla ne kowane shugaba mai hankali ya yi in ta kai nan. A rana ɗaya, a sati ɗaya a Jalingo an kama fiye da mutane 10. Ya dawo kaman sana'a, duk wani yaro saurayi yana neman ma wanda suke yi don ya ji ana samun kuɗi. don haka dole ne a bayyana wa kowa a yadda zai ji tsoro. So ba da tsoro yana cikin hukuncin Allah. Allah yana cewa wanda ya kaza zai shiga wuta. Kun ga wutar ne?
Wato mai martaba ya nuna dai idan an janye wannan wani bambanci na kabilanci a shugabanci, kasancewar ka ba Fulani ne ka dau wannan mataki kan Fulani, za a iya samun salama kenan.
Eh to ai kaga gefe na biyu kenan. Idan ni shugaba ne kuma ni ba Fulani ne, waɗanda kuma ba Fulani ba suna bina, muna zaune lafiya. Idan Fulani suka zo suna cutan su, ni kuma nace na ga wai Fulanin da suke cutana ya adalci? Ai ba adalci. So farilla ne shugaba kam ba yi da kabila a aikinsa na shugaba. Hausawa suna cewa kudi ya manta sabo. Kun gane ko? Ranar shari'a dole ne kowa ya dawo daidai abinda kawai zai raba mutum tsakanin wannan da wannan, tsakanin gaskiya da ƙarya kawai. Don haka babu wani magana, babu Fulatanin da zai yi mugun abu umbar shi, ba mumuyan da zai mugun abu umbar shi, ba janjon da zai mugun abu umbar shi. Amma menene bari da rashin bari? Duka za a bi dokan Allah, za a bi dokan gwamnati, za a bi komai. Amma wajin ba da tsoro, shugaba yana fitowa ya ba da tsoro don ya hana mugun abu.
Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka. Yanzu ga Hajiya Bilkisu Sambo da bayanin inda ɗalibanta yara ke zuwa bayan kammala koyon karatu da rubutu a makarantarta da ke Bauchi.
Wallahi in dai suka yi wannan 6 months din nan wannan primary 4, idan kuma waɗannan ɗan mata su kuma akan kai su GSS 1, GSS 2, akwai wanda ma kaman kafin COVID, that is 2019 kenan, wanda muka kai su suka ma SS 1 ne, kuma Allah yaran nan ba su taɓa karatu ba. Amma kawai saboda dabarun yanda aka fito musu da karatun, yanda aka karɓe su, yanda aka nuna musu muhimmancinsu, yanda aka yi waye su, sai suka saka abun a cikin ransu. Kuma a yanzu yanda da makarantar shi ne ka iya rubutu ne, ka iya karatu. So sun suka je lokacin da za a interview za su yi, sai ka ga sun shiga kuma an ɗauke su. So mostly in dai ba yaro daman mun ɗauke shi a shekara uku ba, saboda ko ya shiga ne kawai sai lokacin da za a yi mainstreaming, za a mai da su ɗin muka saka shi, to ƙanƙantar shekarun shi sai a bar shi a primary 1. Amma mostly daga primary 3 ne 4 ake ɗauka a wata 6 da suka koyi waɗannan karatu.
Yawwa, kuma kin ce daga farko ma yara 50 aka ɗauka. Yanzu na san watakila in an fara lissafi kun doshi 200-300 da suka aka yaye su suka ci gaba da karatu.
Gaskiya alhamdulillah, yanzu a cikin kaga akwai kuma na makarantar marayu da muke da su, wanda yanzu da yawa wanda suke nan makarantar Basofka a nan Bauchi suna nan, wanda sun kammala karatun, sun iya sana'o'i, sai muka nema suka shiga. So kaga idan kuma a primary ne muna da wanda muka mai da su suka koma secondary, wanda suka secondary suka gama suna nan yanzu haka. Kafin ce ko towa na ko yane ne, muna da kuma wannan na almajire da muka fara, su kasan tabbacin su bai shi da wannan, amma dai muka zo muka sake da da su. So akalla yanzu abin da muke da su a record za mu iya tabbatar muku, a gani za a iya tabbatarwa muna da wanda muka kafa, wanda muka koyar da su sun fi 1000 a ƙarƙashin wannan ƙungiya.
Ni su ne kike nufi da almajirai ba su da tabbas?
Eh, because ka san wani lokaci suna nan, idan lokaci yayi na gona sai ka ga sun tafi. So yawancin muna farawa da su sai kawai kwana biyu sai ka neme su ka rasa. Yakan kama wanda suke cikin turum, idan Alhamis Juma'a ina sai na tabin su, sai na yi ta turawa, sai na yi ta wani abu kafin a zo a haɗu, a zo a yi karatun. So wani lokaci sai ka gana ni ma na fita sha'aninsu, wani lokaci kuma suka zo abin ya dawo min kansu, sai in dawo kansu. Amma in dai damuna ya zo, shi sa nakan ce ba su da tabbas, in damuna ya zo koya za ka yi, malam zai tura su karatu, za su je wayan ba za a same su. So akwai lokacin da muka yi tunanin mu yi strategy ma cikin gonakai. Amma abin yakan faso da rashin tsaro ɗin na, sai muna jin tsoro, don muka ce za mu bi su kusa da gonakansu mu dinga yi. So rashin tsaro shi ya hana wannan abun bai kammala ba.
Yawwa, to ai irin wannan aiki ba zai ba sai da kuɗi.
Okay.
Ita wannan ƙungiya ta Minal daga ina kuke samun kuɗin gudanar da wannan aikin?
To lokacin da na fara wannan ƙungiya, so ban ma san ya kamata na yi rajistan ta dawo NGO ko na abu, ni dai kawai kishi ne irin na wani al'umma da nake da shi a zuciyata. Amma lokacin da na zo na yi rajista, in buga ɗan siyasan ce yi waye, ina neman taimako daga ƙarshe da na ga kawai ba zai yiwu ba. Cikin ikon Allah da na samu na buɗe makarantar private, san ce maka ina da mai zaman kanta, da na buɗe private ina duk abin da muka samu na riba private da shi nake hidimin makaranta. So sai kuma wanda dai Allah Ubangiji ya basu dama, sun shigo wasu su saya musu littafai gudunmuwa wasu su dan ba wa malaman wani abu so da haka a wannan zuwa shekara 7 yanzu ko 2014 zuwa yanzu da muka fara a haka muke tafiya
ke wace riba kike ci a wannan aikin nawa kike samu ki dan aje na ladan ki
ni gaskiya ran ke cewa ko nakan yi abu yafi 10 amma zan iya cewa 8 ko 9 a ciki wallahi fi sabilillahi nake
masu raro anan muka kawo karshen shirin wannan mako makon gobe Allah ya kai mu zamu dawo da sabon shirin a madadin murar Amurka Nasura da Mu'ayyil Hikaya da na shirin na gabatar ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salakai sai fa ku himmatu don ku jara kasar ku da gaskiya
To a gaida Nasiru Adamu Alhikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Saƙonmu na farko ya fito daga Kabiru Abubakar Balanyaki da Baffa Haruna Bajoga. Suka ce fashewar da ta auku a farfajiyar ginin ofishin gwamnatin jihar Kogi ya ƙara fito da tsananin rashin tsaron da ƙasar take fama da shi a lungu da saƙonta. A ƙarshe muke addu'ar Allah ya kawo mana mafita ta inda ba mu yi tsammani ba. Saƙonmu na gaba ya fito daga al'ummar ƙaramar hukumar Damban. Suka ce muna kira ga shugaban ƙaramar hukumar Damban da masarautar Damban da su taimaka su yi magana ga masu baban bola bisa damin jama'a da suke yi da hayaniyar kayan sauti dare da rana. Musamman yadda suke ɗauke hankalin limaman masallatai a lokacin sallah a nan cikin garin Damban. Da fatan za a yi wani abu a kai. Saƙon Naziru Abubakar Sabo Gusau ya ce muna kira ga Gwamnatin Najeriya da kungiyar Kwadago da ma kungiyar ASU da su zauna a teburin sulhu domin ganin an shawo ƙarshen yajin aikin da 'yan kungiyar ta ASU ke yi. Saƙonmu na gaba ya fito daga Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahadi Yawuri. Suka ce rufe kwalejin ilimin kwali da ke Abuja saboda fargaban 'yan bindiga bai zo mana da mamaki ba. Domin 'yan magana na cewa gyara kayanka bai taɓa zama sauke mu raba ba. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Dauda Hudu mai kifi unguru a jihar Yobe. Ya ce ku ba ni dama na yi kira ga ɗaukacin al'ummar Najeriya da cewa ya kamata mu san irin mutanen da za mu zaɓa a babban zaɓen ƙasar nan da ke tafe. Kada mu ƙara faɗawa gidan jiya. Tsaya tsam mu tantance nagartaccen ɗan takara kafin mu zaɓe shi. Sannan mu raka da addu'ar Allah ya zaɓa mana shugabanni na gari. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku.
Madalla an gaishe ki Zara Ufage. Yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
Takaice akalla mutane 4 ne suka mutu a yau Laraba bayan wata girgizar kasa mai karfi da ta auku a arewacin kasar Philippines. Hukumar binciken yanayin karkashin kasa ta Amurka ta ce lardin Abra dake babban tsibirin Luzon ya kasance cibiyar girgizar kasa mai karfin awo 7 wadda ta auku daga can karkashin kasa mai zurfin kilomita 10. Dakarun Ukraine sun kai hari kan wata gada mai mahimmanci a kudancin kasar ta hanyar amfani da makaman roka da Amurka ta samar masu a cewar wani jami'in kasar Russia. An rufe gadar ta Antonivsky da ke ratsa kogin Dnipa a yau Laraba bayan harin na Ukraine. Ma'aikatar shari'a ta Amurka tana binciken abubuwan da Donald Trump ya aikata a ci gaba da binciken manyan laifukan da take yi na yunkurin tsohon shugaban na ko.
To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa. Sai Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau in ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi ma'assalam amma kada ku yi nisa domin shirinmu na yau da gobe na tafi.